This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfi Lahafin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi, 1 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfi da kanin labarai.
Hukumomin kiwon lafiya na Palestine da hukumar Majalisar Dinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin Gaza. Shugabannin kasashen Afirka sun isa babban birnin kasar China a wannan makon, inda suke neman kuɗaɗe da gudanar da ayyukan more rayuwa. Daga nan za a ji cewa zaben jihohi biyu a gabashin Jamus ya baiwa jam'iyyar Alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mai ƙarfi a Jamus.
A ɓangaren rahotanni, za ku ji cewa hukumar kwastan ta Najeriya da takwarar ta jamhuriyar Benin sun sha alwashin yin aiki tare domin kare muradin 'yan kasuwar kasashen biyu.
Yanzu wannan damar da muka samu shi ne, in ka ɗauko kayanka daga Port of Cotonou za ka zo direct a Zambia, ba wani wahala, ba wani tsayawa.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan wannan da masu sauran rahotanni. Muna kuma tafi da shirin dandalin 'yan jarida, inda a yau shirin ya yada zango a Ghana tare da Hamza Adam. 'Yan jarida za su tattauna ne akan batutuwa da suka hada da ƙin amincewar babbar jam'iyyar adawa ƙasar ta Ghana NDC da ta ƙi amincewa ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a yayin zaben ƙasar da ke tafe. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Hukumomin kiwon lafiya na Palestine da hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin Gaza, da fatan ganin an daƙile cutar a yankin da yakin Isra'ila da Hamas ya daidaita. Hukumomin ƙasar na shirin yi wa ƙananan yara allurar rigakafin cutar a tsakiyar Gaza har zuwa ranar Laraba, kafin su wuce zuwa yankunan arewaci da kudanci yankin da ya fi ɓarna. An fara aikin ne da yi wa wasu ƙananan yara allurar rigakafin a ranar Asabar, da nufin kaiwa ga yara kimanin 640,000. Isra'ila ta amince da dakatar da yakin na wani ɗan lokaci don sauƙaƙa aikin rigakafin, a cewar hukumar lafiya ta duniya. Asibitin Darul Bala da Nusairat sun tabbatar da cewa an fara aikin alluran ne a ranar Lahadi. A ɗaya ɓangaren kuma, Isra'ila ta ce ta ƙwato gawarwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza, waɗanda suka haɗa da wani matashi ba Amurka wanda ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, yayin da iyayensa suka gana da shugabannin ƙasashen duniya tare da matsa lamba a sake shi. Labarin ya haifar da kiraye-kirayen zanga-zangar adawa da Firaminista Benjamin Netanyahu, wanda da yawa daga cikin iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma mafi yawan jama'a ke zargi da kasa maido da su da rai a yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas. Hash Golda Polling, mai shekaru 23 da hudu daga cikin waɗanda aka garkuwa da su, 'yan bindiga sun kama su a wani bikin kaɗe-kaɗe a lokacin har ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya haddasa yakin Gaza. Shugabannin ƙasashen Afirka sun isa babban birnin ƙasar China a wannan makon, inda suke neman kuɗaɗe don gudanar da ayyukan more rayuwa, yayin da suke kallon gasar ƙarfin iko kan albarkatun ƙasa da tasiri a nahiyar. A cikin shekaru 10 da suka wuce, ƙasar China ta fara da hulɗa da ƙasashen Afirka, inda ta ba su rancen biliyoyin kuɗi da suka taimaka wajen gina ababen more rayuwa, amma kuma a wasu lokuta ya haifar da cece-kuce ta hanyar sanya wa ƙasashe ɗimbin basuka. Ƙasar China ta aike da dubunnan ɗaruruwan ma'aikata zuwa nahiyar Afirka domin gina manyan ayyukanta, yayin da take lalubo ɗimbin albarkatun da nahiyar ke da su, da sukar a tagulla da zinariya da lithium da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ba kasafai ake samu ba. Beijing ta ce taron dandalin tattaunawar China da Afirka na wannan makon zai kasance taron diplomasiya mafi girma tun bayan ɓarkewar cutar COVID-19, inda aka tabbatar da halartar shugabannin ƙasashen Afirka ta kudu da Najeriya da Kenya da sauran ƙasashe, kuma ana sa ran wakilai da dama za su isa wurin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sir Philip zai sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya shaida mana yadda hukumar kwastam ta Najeriya da ta kwararta ta Jamhuriyar Benin suka sha albashin yin aiki tare domin kare muradin 'yan kasuwar ƙasashen biyu da ke safarar kayayyaki musamman ta kan sabuwar bodar tsamiya ta ɓangaren jihar Kebbi a Najeriya. Kadda in ja ku da nisa ga Muhammad Kwari da cikakken rahoton.
A cikin watan Agustan nan da muka yi bankwana da shi ne hukumomin ƙasashen biyu suka amince da buɗe sabuwar bodar fitan kayayyakin 'yan kasuwa a garin tsamiya da ke kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar ta Benin ta ɓangaren jihar Kebbi a yankin arewacin Najeriya. Sanata Isa Salifu ɗan majalisar dattawa a Jamhuriyar Benin ya fayyace makasudu da kuma alfanun samar da wannan boda ta tsamiya a arewacin Najeriya.
Dama akwai bodar same yanzu magana arewa ake yi. Yanzu wannan damar da muka samu shine a are. In ka dauko kayanka daga Port Cotonou zaka zo direct a Zambia. Ba wani wahala, ba wani tsayawa. Kuma wayannan shugabannin kasa guda biyu suna son ma su rage kudin harajin da ake ansa a Benin Republic kuma a Najeriya.
Dangane da haka ne hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Jamhuriyar Benin ta bude ofishi na musamman a Kano. Sambo Khalil Dangaladima, kwantrolan hukumar kwastam na shiyar Kano, shi ne wakilci shugaban hukumar kwastam ta Najeriya a wurin bude ofishin.
Wannan ofis da muka bude abin farin ciki ne, abin alfahari ne. Sun ya zama da mutanenmu na Kano na nan in suna da complain na daga Cotonou suna iya zuwa nan ofis yi complain kuma a ji su. Kwastam ɗinmu na Najeriya su ji su, kwastam ɗin Benin kuma su ji su. In suna da wasu matsaloli kuma su warware musu. Sannan kuma tsakanin tsamiya da Benin ɗan wuri ne da bai da nisa. Inda ana amfani da awa 20 a kawo kaya zuwa Kano, yanzu zai rage zuwa wajen awa 10. Duk abin da aka shata in Allah ya yarda, in bako zai baka zai tarbe ka, me yasa ɗan gida ba zai yi ma ɗan gida aiki ba? To saboda haka waɗannan abubuwan in Allah ya yarda babu abin da zai kawo cikas gare su.
Ga alama dai 'yan kasuwar yankin arewacin Najeriya musamman na jihar Kano sun yi maraba da wannan sabon tsari da ƙasashen Najeriya da Jamhuriyar Benin suka amince da shi. Alhaji Hafiz Ridwano shi ne sakataren kungiyar masu hada-hadar aikin fitan kayayyakin 'yan kasuwa ta Najeriya.
A dai yanda wannan bayanan suka zo, ku tabbas za a samu sauki a wannan shiri da aka yi. Kiraye-kirayen da muka da su kaman guda biyu ne, kasancewar mun san su da ka'idar idan ka sai kaya a can motocin ne za su dauko. To ka ga su idan za ka dauko da motocinsu za ka biya da kuɗin garinsu, wanda mu kuma canji zai ba mu matsala. Amma idan muka samu zuwa da motocinmu, su kaga za mu dinga saba da kuɗin ƙasarmu da shi za mu je mu dauko kaya su, za mu samu sauki wurin biyan kuɗin mota. Kasancewar su 'yan kwastam na Benin sun tabbatar mana daga portinsu har zuwa bodan da suke magana ba wata matsala, ba wani zai tarika. To muna so kwastam na Najeriya su ba mu wannan damar, mai kasance da ka ɗau kayanka daga wannan tsamiyar boda, to duk inda za ka ana jira ba wanda zai tarika hanya ya tambayi ka wani abu. So da in har kwastam za su iya yin wannan, to ƙasarmu ya kamata su yi mana wannan.
Sai dai Sanata Isa Salifu ya nanata muhimmancin ofishin hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Cotonou a Kano.
Duk bayanin da kake so akan kayanka na wajen kwastam ɗin Benin za a baka shi anan. Wannan zai ba mutane yarda cewa in ka ba da kayanka a Benin Republic ga ofisi daga nan wurin baka da wani matsala. In kana da wani matsala za a kira kwastam ɗin Benin ne a kira shi, na Najeriya ne a kira shi, a warware mashi.
Babban fatan dai shi ne wannan sauki da 'yan kasuwar Najeriya suka samu ya yi tasiri akan farashin kayayyakin da za su rinka shigowa da su cikin ƙasar. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Ga sarfi da ci gaban labaran duniya.
Zaben jihohi biyu a gabashin Jamus ya baiwa jam'iyyar Alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mai ƙarfi a can, kuma zai iya haifar da sakamako mai zafi ga gwamnatin ƙasa da ba ta da farin jini. Ita ma wata sabuwar jam'iyya da wani fitaccen mai ra'ayin riƙau ya kafa na fatan yin tasiri cikin gaggawa a zaben da za a gudanar a yau Lahadi a Sozoni da Turingiya. Alternative for Germany ta samu mukamin magajin gari da na gundumomi na farko a bara, kuma yanzu ta ce tana son yin mulki a matakin jihohi ma, amma da alama zai buƙaci abokin haɗin gwiwa, kuma yana da wuya wani yarda ya saka ta akan mulki. Duk da haka, ƙarfinsa na iya sa sabbin gwamnatocin jihohi cikin wahala. Jami'an Rasha sun ce Ukraine ta kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuka a safiyar Lahadin nan kan yankuna da dama na kasar, ciki har da wurin wutar lantarki da matatun mai a yankunan Moscow da Tiva. Kamfanin dillancin labaran TASS na kasar Rasha ya nakalto ma'aikatar tsaron kasar ta ce jiragen yaki marasa matuka guda 158 ne suka lalata ta hanyar tsaron sararin samaniyar kasar. Ma'aikatar ta faɗa a tashar Telegram cewa mafi girman adadin shine 122, an harbo su a yankunan Kursk da Bryansk da Verzhona da kuma Belgorod waɗanda ke kan iyaka da Ukraine. Ba iya tabbatar da rahotannin na Rasha ba, sai dai babu wani ƙarin haske daga Ukraine. Hare-haren na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jiragen sama marasa matuƙi na Rasha 200 suka kai wa kayayyakin makamashin Ukraine hari a ɗaya daga cikin manyan hare-hare.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kada dai a shagala, ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam a Ghana.
Makocin mutunci ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya, damina da ruwa da iska bai hana na aikin jarida, sanyi bazara da ra'aniya ba su sa fashin jarida, su kuki rukuki jomarada basu taɗe ɗan jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na 'yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a koce ranar Lahad. Yau cikin yadda Allah subhanahu wataala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana, kuma ni Hamza Adam zan jagoranci wannan shiri kamar yadda muka saba a kowace wata hasatan in ya zagayo a nan kasar. Yau mun tattauna kan batutuwa da suka fi ɗaukan hankulan jama'a a cikin wata ɗaya da suka hada da matakin da babban jam'iyyar adawa a nan kasar Ghana ta NDC ta ɗauka na kin amincewa da sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya, wato Peace Pact kenan a turance, da aka saba yi a kowace shekara da za a kaddamar da zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar Ghana. Mun ji ta bakin 'yan jarida mu a nan ƙasar Ghana ko shin ya suka ji da wannan mataki da jam'iyyar NDC mai adawa a ƙasar Ghana ta ɗauka. Sa'annan kuma masu sharhi kan al'amura na samar da abinci mai inganci da sauyin yanayi a nan ƙasar Ghana sun buƙaci da gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa domin tabbatar da cewa ƙasar ba ta tsunduma cikin matsala na karancin abinci ba. Kiran suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsala na karancin ruwan sama. Hakan ma ya zo daidai lokacin da wani rahoto na watan Yuli na shekarar 2024 ya bayyana cewa Ghana ta fuskanci matsala na karancin abinci sakamakon wasu abubuwa da suka shafi sauyin yanayi da tsadan rayuwa da dai sauransu. Amma jama'a, ku da aka ce mu da mun sake dawowa mun tattauna da Malam Aminu mai gaskiya, yana tare da gidan talabashin din Baina TV daga Accra babban birnin kasar Ghana, tare da Malam Anas Sabit, shi ma ɗan jarida ne amma yana yankin ta Chiman a nan kasar Ghana, da mun sake dawowa mun tattauna da su daya bayan daya.
Su kuki rukuki jomarada ba su taɗe ɗan jarida, aka da araya suna a nan babu bambaya jarida.
Madalla jama'a masu sauraro, barkamu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda na sanar da ku da farko, na tare da ni a hali yanzu Malam Aminu mai gaskiya, kazalika Malam Anas Sabit. Anas, fada wannan matukan farin ciki da samu ku a hali yanzu a gaggauce. Bar mu fara da Malam Anas Sabit. Anas, Malam Anas, Masu wada suke kan harkar noma a nan kasar Ghana sun yi hasashen cewa Ghana fa za ta yi tsunduma cikin matsalolin karancin abinci har in gwamnati ba ta dawo matakin inganta fasahar noma ba, wahasan wajen hanyoyin samar da abinci na cikin gida. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke cigaba da fama da matsalolin karancin ruwan sama, abin da ya sanya dubban manoma a sassa daban-daban na fadin kasar hasaran alfanu na gonakinsu. Gwamnati ta dau matakin hana fitar da kayan hatsi zuwa Ketare a kokarinta na dakile matsala na karancin abinci da masu ruwa da suke kan harkar noma suka yi hasashe akai. Malam Anas, matsugunin da aka fi noma a Ghana kake yankin Tchiman a jihar Borno hafu, wani hali manoma ke ciki sakamakon wannan matsala na karancin ruwan sama da ake fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya?
A yankin mu nan kusan kaman dai kan da kafadi nan ana kiran shi food basket of the country, saboda noma aiki ne da yake kusan shine major occupation na mutanen karkaran Munga. Masu shukin shinkafa ne, masara, doya ne, rogo ne, sauransu, kowane abin da ake kasa ana shukawa, karkaran Munga ana shukawa. Kamar dai kan da muka sani, rashin ruwa ya kawo ma manoma damuwa sosai, musamman wanda ke yankin Munga, kamar kan da muka sani, har ya sa aka fita aka je aka yi sallah na neman ruwa saboda hali da manoma ke ciki. To wannan rashin ruwan da aka yi ya kawo ma manoma damuwa sosai, saboda wayanda suka yi shuki da yake lokacin da ya kamata su samu ruwa, ruwan yayi taimaka ma abinda suka shukan yayi sira. Rashin ruwan sai ya sa dukkanin su kusan abinda suka shukan ya lalace, ya bata, ya sa su sun shiga cikin hali mai wuya da yake in ba taimako ko tallafawa gwamnati zai musu ba. Yawancin su ma yanzu an soma ruwan ga ba za su iya komawa gonannakin su suya su yi sabon shuki. Kuma rashi kusan nan gari na cikin wularin da rashin ruwa ko kuwa yanayi da muka shiga ciki yayi banna ko kuwa yayi damuwa sosai, yanayi da muka samu kanmu ciki da in Allah bi kiyaye za a yi yunwa.
Malam Anas, suna godiya kwarai da gaske da karin bayani da kai mana. Barin zo kan Malam Aminu mai gaskiya. Malam Aminu, ya kaji da wannan mataki da gwamnati ta dauka na haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen Ketare, kana ganin wannan matakin zai iya ya dore kuwa, don saboda akasarin lokuta akan iya samun gwamnati ta yi alkawali kan za ta aiwatar da wani abu sai kaga imma an fuskanci kalubale kan hanya ko kuwa bata iya ta cika wannan alkawali ba, ko da yake ta yunkura.
Haji Azam, me ya janyo manoma suka yi noma suka kare suke sai da abinci suke ba kasashe wayansu ƴan kasuwan da ke shigowa kasar Ghana suke sai, kamar Burkina Faso, Niger da Mali, suke zuwan sai hatsi da sauran kayan abinci? Haji Anza, manomi zai wahala ya je ya nemi kudi ya zo ya saka cikin sana'ar shi na noma, bayan ya kama yanda za a yi a shigo da shi gari? Haji Anza, ga titi ba ya da kyau, manomi na ganin zai gama wannan in ya so ya kawo cikin kasuwa ya sai ba zai iya fitowa da abincin ya kawo cikin gari ya zo ya sayar ba, kuma abincin zai saura in ya so ya rube. She waɗannan kasashe Niger, Mali, ƴan kasuwar suna zuwa suna san wannan abinci, inda manomi ke gan cewa in ya kawo cikin gari nan kasar Ghana in zai sayar, kudin da zai samu ba zai kai wanda ƴan kasashen waje ke shigowa kamar Burkina Faso da Mali da Niger suke shigowa suke saya ba.
Gwamnati ya ce wai zai samar da biliyan 8 na sidi in ya so ya taimaka ma manoman da suka yi noma ba su samu sun gibi abincin su bai zama da saboda rashin ruwan sama. Haji Hanza, matakin da gwamnati ya kamata ya dauki ya taimaka ma manoma yanda za a yi a haya adana abinci, gwamnati ba ya to Allah sa dai wannan karo da ya magana cewa wai duk wanda ke da abinci ya yi tanadi in ya so gwamnati zai zo ya saye in ya so ya adana, saboda a samu abinci cikin kasa, kar a fita da abincin waje, abu ne mai kyau.
Malam Aminu, muna godiya kwarai da gaske. Jama'a masu sauraro, bari mu isa hutun daga tacen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'in mu na biyu.
Makocin mutum yake ba shi sauyin na dan jarida, dan uwa na dan jarida, ba gudu ba jada ba.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Yanzu bari mu tattauna akan maudu'inmu na biyu. Jama'a, nan zuwa wasu ɗan watanni za a kaddamar da zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar Ghana. A bisa al'ada, a kowace shekara da za a kada ƙuri'a jam'iyyun siyasu na kasar gaba daya suna sanya hannu akan yarjejeniya ta zaman lafiya da ake makira da suna Peace Pact. Amma zaɓin da za a kaddamar a wannan shekara da alamun ɗaya daga cikin manya-manyan jam'iyyun siyasu a nan kasar Ghana, wato jam'iyyar NDC mai adawa, ta bayyana cewa ita dai ba za ta sanya hannu akan wannan yarjejeniya ba. Bisa dalili kamar haka, in jita wai zaɓen da aka kaddamar shekarar 2020 na fitar da shugaban ƙasa an yi hasarar rayukan mutane 8, kuma an kafa kwamiti an aiwatar da bincike. Da aka aiwatar da bincike, an baiwa gwamnati shawara kan matakan da ya kamata ya ɗauka kan waɗanda ake zargin su da laifuka, amma ko shiru tamkar an shuka dusa. In ji jam'iyyan, wai har ɗan gwamnati ta nuna halin ko in kula kan wannan mataki da aka ce ta ɗauka, to ita kuma ba za ta sanya hannu akan wannan yarjejeniya na zaman lafiya ba. Majalisar tabbatar da wanzuwar zaman lafiya ta National Peace Council tana ci gaba da tuntuban jam'iyyar NDC domin shawo hankalinta ta sanya hannu kan wannan yarjejeniyar, kamar yadda ita majalisar ta faɗa. Madam Anas, ya ka ji da wannan mataki da jam'iyyar NDC ta ɗauka?
To a gani na dai ina ganin ni ina samu kowa da yake inji ba turai stakeholder wurin wannan zabe da ke gaban mu, a bar kowa ya sa signature shi kan wanga zabe da ya sallama cewa ko me zai faru zai amince da abin zai faru kuma za a yi zama na lafiya. Bayan su ƴan siyasa, ƴan sanda kuma ƴan tsaro da yake ya kai cikin election, ba police ne kawai ba, akwai fire, akwai militia, akwai kowa, kowa daga cikinsu ya nuna shi ma ya amince da abin da zai faru. Sannan bayan shi other stakeholders, su electoral commission da sauransu, kowa ya bar mu fahimci kuma abin da za a yi na kowa zai yi daidai kan da ya kamata, kuma kowa zai promise, koko kowa zai amince kaman ko me zai faru shi ma ya amince da abin. Kaga mu duka mun yi haka, ina kara mu da confidence kada mu mutane da ke cikin kasa. Amma da an riga an samu irin baraka, irin abin da ke faruwa, wani ya ce shi bai sa, wani kuma ya ce shi kaza, sai ga irin imani ko irin trust da muke da shi cikin system sai ga ya rige. Sai ga kamin ma aka yi election nan aka an fara suratar da mutane, dama wani ya ce bai sa, to tun da ya ce bai sa ne kenan aka yi zaben, in bai favor shi ba bai yadda, sai ga ya kawo wani mistrust cikin system. Amma kamin dai mu je election, har yanzu za a bi ayya make sure wannan abin an sign duka ya kamata an yi, ne so mu electors ko voters kuma kamin mu fita mu je mu yi zaben, mu samu wani yadda ga system nan cewa bayan mun yi vote mun komo gida za a yi kidaya, kowa kuma zai amince da results da zai zo.
Malam Anas, suna godiya kwarai da gaske. Bari zo wajen Malam Aminu mai gaskiya. Malam Aminu, kai ko fa ya kaji da wannan mataki da jam'iyyar NDC ta dauka?
Alhaji Hamza, yana da kyau dai a ce wai dai kowa na son zaman lafiya, kamata jam'iyyar NDC su saka hannu, amma majalisar wazar da zaman lafiya ta Peace Council su kuma sun ce gaskiya suna ganin ko akwai yiwuwa zuwa gaba NDC za ta janye wannan shaidar da ta gindaya kuma ta saka hannu, kuma sun ce wai su ba su da karfin cewa a aiwatar da wannan binciken da aka kwamitin da aka kafa su kai bincike. Amma dai su roka suke jami'ar NDC saboda son kasa da kishin kasa su saka hannu. Amma NDC kuma har yanzu suna sai kan bakansu, shardodi guda shidan da suka gindaya in ba cika ba, su dai ba su ganin cewa saka hannu kan wannan takarda na zaman lafiya tabe su ba za su saka hannu. Domin me? Su sun gan cewa jam'iyya mai mulki tana da wani lauje cikin nadi wanda take son ta aiwatar da wani, kuma ta tsaya bayan wayannan majalisar wata da zaman lafiya ne take tura su domin su tilasta mata ta saka hannu, su ba za su yi haka ba. Gwamnati kuma ya ce shi dai gaskiya zai tabbatar da zaman lafiya duk yanda za a yi a lokacin zabe, ya iya kare al'umma kasar Ghana, kuma kowa ya je gefe kurisa kamar yanda ya kamata.
Jama'a masu sauraro, ana muka kawo karshen shirin namu na dandalin ƴan jarida. Sunana Hamza Adam, na muku dukkanin ku baki da fatan alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
An gaida Hamza Adam da abokan aiki, sai a tara a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko ya fito ne daga Babangida Buba Fajewa, karamar hukumar Takai. Ka kace salam VOA Hausa, ina isar da sakon mu da matsalar titin mu da ya tashi daga Takai zuwa Wuciyawa jan gargari. Sabon gari ya shigo ta Fajewa ya fita zuwa Gurjiya kwanar hatsi. Kace kana kira ga 'yan majalisar ku na jiha da na tarayya da ma kwamishinan ku Hamza Sufiyanu Kachaku da su taimaka su kawo muku dauki akan wannan titina naku da ke dabulgula muku lissafi musamman a lokutan damuna. Sai wani sakon da ya fito daga Shehu Adamu Rijau kace Najeriya kenan. Wai shin me yasa shugabannin Najeriya ke son yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje? Ka dubi halin da Najeriya ke ciki, amma yanzu haka shugaba Tinubu baya cikin Najeriya yayi tafiya zuwa kasar waje maimakon a riƙa tura wakilci idan ma har tafiyar ta kama. Kuma duk tafiye-tafiyen da ake yi da kuɗaɗen kasar mu fa ake yi. Sai sako na gaba da ya fito daga Hajiya Fatima Juma Abdulaziz, Oregon Dungun Dumar Gasa Kaduna a Najeriya, inda kika ce salamin sashen Hausa na muryar Amurka. Fatan alheri gare ku baki daya. Ina isar da sako ne ga shugabanninmu na Najeriya da su mai da hankali sosai wajen samar da tsaro da kare farashin kayayyakin masarufi da rage kuɗin man fetur. Wannan shine kawai abin da za a yi wa talakan Najeriya, musamman na arewaci. Da fatan Allah ya maido mana da aminci a ƙasar mu Najeriya. To amin summa amin. Sai sako na gaba da ya fito daga Ismaila Agnes Malam Fatori, mazaunin Diffa a jamhuriyar Niger. Kace salam VOA Hausa, ziyarar aiki da ƙarfafa tsaro da kuma zuma dawo da zaman lafiya tsakanin ƙasar mu Najeriya da ƙasar jamhuriyar Niger, wannan abu ne mai kyau. Don haka muna jinjinawa waɗannan manyan hafsoshin sojin jamhuriyar Niger, wato janar Musa Sallo Barmo da na Najeriya Christopher Musa, da fatan Allah ya jagora. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga kamar Ilyasu Yakubu Digawa, jihar Bauchi a Najeriya, da Isa Jikan mai saje Turo. Sai Sanusi Maɗattai da Magaran da haɗari mai kwamfuta mai yama. Sai Bulama Cellumi Gallaba, kuka ce salam VOA Hausa, fatan alheri. Muna kira ga gwamnatin tarayya Najeriya cewa ya kamata ta gaggauta magance matsalar rashin tsaro da ke ciwa yankin arewa da ma Najeriya baki ɗaya to a ƙwarya. Fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki. To amin summa amin, da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. Sai an ji mun ku. Wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a takaice.
Hukumomin kiwon lafiya na Falastinu da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin Gaza, da fatan ganin an daƙile cutar a yankin da yaƙin Isra'ila da Hamas ya daidaita. Hukumomin ƙasar na shirin yi wa ƙananan yara allurar rigakafin cutar a tsakiyar Gaza har zuwa ranar Laraba, kafin su wuce zuwa yankunan arewaci da kudanci yankin da ya fi ɓarna. An fara aikin ne da yi wa wasu ƙananan yara allurar rigakafin a ranar Asabar, da nufin kaiwa ga yara kimanin 640,000. A ɗaya ɓangaren kuma, Isra'ila ta ce ta ƙwato gawarwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza, waɗanda suka haɗa da wani matashi Ba'amurke wanda ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, yayin da iyayensa suka gana da shugabannin ƙasashen duniya tare da matsa lamba a sake shi. Shugabannin ƙasashen Afirka sun isa babban birnin ƙasar China a wannan makon, inda suke neman kuɗaɗe don gudanar da ayyukan more rayuwa, yayin da suke kallon gasar ƙarfin iko kan albarkatun ƙasa da tasiri a nahiyar. A cikin shekaru goma da suka wuce, ƙasar China ta faɗaɗa hulɗa da ƙasashen Afirka, inda ta ba su rancen biliyoyin kuɗi da suka taimaka wajen gina ababen more rayuwa, amma kuma a wasu lokuta ya haifar da cece-kuce ta hanyar sanya wa ƙasashe ɗimbin basuka. Ƙasar China ta aike da dubunnan ɗaruruwan ma'aikata zuwa nahiyar Afirka domin gina manyan ayyukanta, yayin da take lalubo ɗimbin albarkatun da nahiyar ke da su, da skarara tagulla da zinariya da lithium da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ba kasafai ake samu ba. Zaben jihohi biyu a gabashin Jamus ya baiwa jam'iyyar Alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mai ƙarfi a can, kuma zai iya haifar da sakamako mai zafi ga gwamnatin ƙasa da ba ta da farin jini.
To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin, da Baba Yakub Makeri da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif, ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima da daddare idan Allah ya kai mu. Ma'assalam.